السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba 19 da watan jumada al'ula hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya dace da 13 da watan 12 watan disamba miladiya 2022 idan tarihi ya inganta bisa kaddarawar Allah subhanahu wa ta'ala da yardarsa za mu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai tarin albarka na Uldu a wannan unguwar ta maboyar amare a wannan jiha ta Tawa a jamhuriyar Niger yau za mu tashi darasi na 41 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara a satin da ya gabata mun fassara ayoyi guda uku aya ta 225 226 yau za mu fassara da kuma 227 yau za mu fassara aya ta 228 a cikin wannan sura mai tarin albarka sai Allah ya ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم bayan mun yi bayani akan ila'i da ubangiji subhanahu wataala ya kawo a aya ukun kin da suke sama to kuma sai Allah subhanahu wataala yazo da wani bayani wanda yake bayani ne da yake da alaka da saki Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna matan da aka saka madan su suka sake su yatarabbasna bi anfusihinna za su zauna su jira su yi daku wa kawunan su allati thalathata quru'in waton jinin haila guda uku wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna kuma baya halitta gare su su wa'innan matan su koyi abun da ke cikin tikunan su waton na haila ko kuma na abun da ke cikin ciki na danda in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in har sun kasance sun yi imani da Allah da kuma ranar tashi alkiyama sai Allah ya ce wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna mazajansu su ne mafi cancanta su mayar da su a gida a ƙarƙashin igiyar auren su fi zalika in aradu islaha in har sun yi nufin watan daidaitawa ba cutarwa ba wasu wa'innan matan sai ce walahunna mithlul ladhi alayhinna bil ma'ruf su mata suna da haƙi kwatankwacin yadda su maza suke da haƙi amma walil rijali alayhinna daraja ubangiji ya fifita maza akan su sai ke cewa wallahu azizun hakim ubangiji mabuwayi ne sannan kuma mai cike da hikima cikin al'amuransa baki daya maluman tafsir suka ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna kalmar al mutallaqat lafazi ne wanda ya shahi dukkanin dangin matan da aka rabu da su amma wal muradu bihi al khusus ana yihin matan da aka kebance maza su kai kwanciyar aure da su suka rabu da su bayan sun taba saduwa da su الإمام الطبري عليه رحمة الله تعالى دا الإمام القرطبي سكتي أقشن ونن آير كلان ذاك فإن تتيوا وبين سبحانه وتعالى بيسك ما تندى ما تندى أكا أورا أكا ربرة تنكا فمجي يكونتا دا إتبا وكوما تمي حيلا بأكا وزنتر إدى تبا أنا زنتيني أكا ما تندى سكي زوند مزا جنسو سنا فنشير أوري وكوما سيواني أبا يزو na rishin jituwa wa juna ko za a ga zai cutar da ita sai ga gware ya sauwake mata sai ya sake ta da wannan to sai Allah subhanahu wataala ce ya tarabbasna kalman ya tarabbasna at tarabbus bi ma'ana al intizaru su jira su zauna su yi dako ai al imam al baghwi da sauran suka ce wannan lam ai li ya tarabbasna dan su jira ne fa huzifa al lam sai kuma aka shahi qawatan lamun sai Allah ya ce tarabbasna to za su jira bi anfusihinna thalathata quru wa kawunan su su yi dako wa kansu a matsayin su na matan ba a matsayin su na matan wa'annan mazajen amma kuma akwai saki a kansu Allah ya ce thalathata quru kalmar quru maluman qira'at sun karanta ta da aujuhu da dama Imam Nafi' alaihi rahmatullahi ta'ala da yazo wajen karanta ta ce tarabbasna bi anfusihinna thalathata quruwin sai shahi hamza kuma sai tad'ifi akan wawun kuma sai sai mata kasratan ina batar mun fahimta ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata quruwin al-imam al-hasan alayhi rahmatullahi ta'ala da yazo sai ce ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata qur'un sai watan ya kashi asiga ta mufradi to kalmal al-quru malume sun tattauna suka ce ana nihi sun yi sabani wajen fassara ta daga cikin abinda suka fassara suka ce ana nihin alhaid ana nihin jinin bi ai jinin haila ne ya tarabbasna bi anfusihinna za su yi dako wa kawunan su ma'ana su jira su yi jini guda uku idan ta yi jini guda uku to ta ida iddarta suka ce aqila ma bainal haidatayn wasu malume suka ce ana nihin abinda ke tsakanin haida guda biyu ma'ana abin da ke tsakanin wannan lokacin da mace ta tsoka tsakanin wani jini da wani wancan jinin da wannan jinin to wannan lokacin fatara ce ita ake kira da alquru wa suka ce kuma ana nihin atuhur shine ta yi tsarki bayan ta yi jini wanda zamu zo mu ga watan hujjojin kowanne malamai daga cikin wa'annan zatukan akan abin da shahi aqra sune watan ake tattaunawa akai zancan jin zancan alquru kin to bi Allah yake ni da alquru malume surar rabu kashi akan wannan zance kamar haka zancan farin mutanen kufa ahlul kufa da kuma ra'ayin umar dan khattab da ali dan abi talib da abdullahi bin mas'ud da abu musa al-ash'ari Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu yarda a cikin tabi'ai akwai su irin imamu mujahid da al-imamu qatada da al-imamu dhahhak da al-imamu ikrama da al-imamu saddi suka ce al-aqra ay al-quru da Allah yace ana nihin jinin haila ne ma'ana mace idan mijinta ya sake ta to za ta yi jinin haila ne guda uku wannan shine fa'intar wa'annan mutanen qawli na biyu shine qawlin ahlul hijaz wanda Aisha radiyallahu anha wa ardaha ta fitata fi akai da ita da Abdullahi dan Umar sahabi ne da Zaid bin Thabit radiyallahu anhum wa arda a cikin baye-baye irin su tabi'ai akwai az-zuhuri akwai Uban bin Uthman suka ce al-aqra ana nihin watan al-athhar ma'ana ana nihin tsarki ake nihi wanda wannan shine mazhabar al-imamu Shafi'i alayhi rahmatullahi ta'ala da kuma al-imamu Ahmad alayhi rahmatullahi ta'ala to kowanne daga cikin malaman nan sun kawo dalilai domin magana ce ta ilimi ba ta san rai ba karatu ne ake yi ba zancen hargowa ba idan ka faɗi dalili ka faɗi magana a musulunci to ana buƙatar ka kawo hujja qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina zance ne na malamai kaga akwai sahabbai daga cikin waɗannan mutanen mutanen nan na fari da suka ce ana nihin abin da ya shafi watan ana nihin abin da ya shafi ana nihin abin da ya shafi tsarki haida afwan ana nihin haida waɗannan suka ce to dalili wato sai suka kawo dalili dalilansu kamar haka dalili na farin da suka fara kawowa sai suka kawo dalili daga afwan qawli al-qawl ath-thani zance ne suka ce al-athhur wanda shine malumi suka fara rinjayarwa suka fara kawowa irin su abinan al-fiqhu ala sahih as-sunnah sahih fiqhu as-sunnah da al-fiqhu ala al-madhahib al-arba'a sun kawo wannan zancen suka ce dalilin su suka ce ana nihin tsarki sun yi istidlali ne da ayar alqur'ani da take cewa ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa wabai subhanahu wataala ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai daraja idza tallaqtumun nisaa idza aradtum idan kuka nufi annabin Allah idan kai niyya da kai da sahabbanka wannan ana ne an kira manzon Allah ne amma kuma umarnin da wa ake da sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam to idan kuka yi nihin sakin mata za ku rabu da matan ku na aure Allah ce fa talliquhunna li'iddatihinna to ku sake su wato dan su samu damar yin iddarsu suka ce allahu huna lilwaqti tana nihin lokaci ne ai wal ma'ana fi zaman alladhi yuslihu li'iddatihinna ku sake su a lokacin da ya dace su yi iddarsu wannan dalilin su na farin kenan sai suka kawo hadisi na biyu hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda lokacin da umar dan khattab da kansa ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake fada masa ga irin abin da abdullahi ya aikata cewa abdullahi ya saki matarsa tana cikin jini tana jinin haila sai ya sake ta a yi mata saki daya to sai annabi yake cewa umar dan khattab murhu falyuraji'aha ka umarce sa ya maido ta thumma liyatrukaha sannan ya barta hatta tatuhur har sai ta yi tsarki tunda tana cikin jini ne ya sake ta to annabin Allah ya ce wa umar dan khattab ka umarce sa da ya maido ta a matsayin ta nawa na matarsa sai ya rike ta sai in ta yi tsarki ina fatar mun fahimta thumma hatta tatuhur thumma tahid sannan kuma ta yi haila in ya maido ta ta yi tsarki sannan kuma ta yi wani jinin haila thumma tatuhur sannan kuma ta yi tsarki waton ta yi tsarki thumma in sha'a amsaka a lokacin in ya ga dama ya rike ta a matsayin matarsa wa in sha'a tallaqa in ya ga dama kuma ya sake ta amma qabla an ya musa tun gabanin yayi kwanciyar aure da ita sai manzon Allah ya ce tilkal iddatu allati amara Allahu azza wa jalla an yutallaqa laha an-nisa wannan ita ce iddar da ubangi subhanahu wa ta'ala yayi umarni da in za a saki mata a sake su bayan sun yi watan bayan sun yi tsarki wannan hadisi ne daga Abdullahi dan Umar kuma al-Imam al-Bukhari da Imam Muslim su fitar da wannan hadisi dalilin su na uku tunda ana ruwan hujjoji ne kamar da na faɗa hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda hadisin da al-Imam Shafi'i ya fitar da shi a cikin littafin sa al-Umm yana littafi da ake cewa al-Umm mujalladi na 5 shahi na 209 daga Aisha Allah subhanahu wataala ya kara mata yarda take cewa al-quru'u al-athhar ana nihin tsarki kenan ma'ana sai bayan tsarki to wannan iya dalilan da suka kawo a takaice kenan wayancan suka ce haila ake nihi sai suka kawo dalili kamar haka dalilin na fara suka ce Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru kaga wannan yatarabbasna bi anfusihinna ai fihi al-amr akwai umarni da Allah yake bayarwa ma'ana umarni ne Ubangiji subhanahu wataala yake bayarwa ta hanyar alisanta alisanfa waton jini guda uku da ana nihin waton da za a duka kan tsarki ne ake nihi to suka ce ai bai halitta mutun ya saki matarsa tana cikin mi cikin jini sai ta yi tsarki kenan idan ya sake ta bayan ta yi tsarki za a doka cewa tsarki guda biyu ake ni ba tsarki guda uku bane kuma wannan ya saba ma khilafin abinda Ubangiji ya faɗa cikin Alkur'ani cewa ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ina ba can ku fahimci zancen su Ubangiji yace wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru suka ce idan aka ce za a saki mace ne bayan ta yi tsarki ba haila ake nihi ba to za a yi kwante kenan da sakin da aka yi da tsarkin da ta yi na farin bayan miji ya sake ta ko tana cikin tsarkin da ya sake ta to sai a yi kwante da shi kenan kaga kuma yanzu za a doka cewa wannan tsarkin kamar shi ne na farin a ta yi na biyu na uku kuma alhali ya sa'a mazahirin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Alkur'ani mai girma ina fatar mun fahimta wannan daga cikin dalilai da suka kawo dalili na biyu suka ce anna lafzal qur ko alqur lafazin da Allah ya kana alqur lam yusta'mal fi lisani ash-shar'i illa lil haid idan ka bibi shari'a ta addini ba a yi amfani da shi ba sai a wajen haila suka ce idan kana karanta karatu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka fa inji cewa lafazin alqur da Allah ya faɗa salatu quru to ana zancen haila ne suka ce ka dauki misali hadisin da al-imamu Abu Dawud da al-imamu Tirmizi da Ibnu Majah suka fitar da shi hadisin da manzon Allah suka cewa al-mustahada wata ke jinin rashin lafiya yace tad'a as-salata za ta bar sallah ne ayyama aqra'iha sai annabi ya amfani da kalma al-qur yace ayyama aqra'iha kwanakin hailata ashe ma'ana kwanakin haila ne ba za a yi sallah ba sabadin idan jini ne kenan istihara za ta iya ta yi haila ai za ta iya ta yi sallah kamar da muka ga zanci riga yi gabata abin da nake so in fitar a wannan hadisin shine suna nufin cewa kalmar aqra da annabi ya amfani da ita anan ana nihin haila ba tsarki ba ma'anan shi karan kansa jinin ne ake zance ba bayan ta yi tsarkin bane ina fatar mun fahimta sai zance na uku shine zance hadisi na Fatimatu bintu Abi Jaysh tazo annabi ke ce mata inziri idza ata uru'uki fala tusalli kijira idan hailarki jininki yazo miki ma'ana haila kenan ko to fala tusalli kake sallah fa idza marra qur'uki fa tahhiri idan kuma jininki ya huce to sai ki tsarki thumma salli baina qur'in ila alqur sannan ki sallah tsakanin watan jini zuwa jini ashe tsakanin jini kakin zawwa jini zawwa wani jini ana yin sallah ko bayan jini ya doke zawwa wani jinin ana yin sallah ma'ana tana cikin tsarki kenan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kalmar alqur anan duk da lafazin al-imam al-bukhari a cikin sahihin sa bai kawo wannan kalmar ba a wanda wasu malami suke cewa isnadin wannan hadisi da'ifi ne amma kuma al-imam al-bukhari asalin hadisi na cikin sahihul bukhari wannan shine abinda malamai suka tattauna akan sa mun ji kowanne hujjojin malamai suka ce ana nihin tsarki ne wasu ana nihin abinda ya shafi waton ita kanta hailar abinda malamai suka rinjayar malaman fiqhu shine wallahu ta'ala alam anna al-qur huwa al-haid ana nihin haila ne da Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in ana nihin zata jira ne sai ta yi haila guda uku ina fatar kun fahimta idan mutun ya saki matarsa to zai ta jira ne yanzu kuma na farin da mu akwai dokar cewa ba a sakin mace a cikin mi cikin jinin haila sai an jira ta mi ta yi tsarki to idan ta yi tsarkin kuma kar ya kuskure ya taba ta ya kwanciyar aure da ita to a lokacin zai iya rubuta mata saki in zai rubuta kuma sakin ya rubuta saki ɗaya kamar za mu zo mu gani a ayun suke gaban wannan ayar zai mata saki ɗaya ne to idan ya sake ta iddarta shine za ta yi jini ɗaya idan kaga ba a lisahi da wancan jinin ko da ya sake ta bayan sa ashe za ta yi jini ɗaya ta yi tsarki ta yi jini biyu ta yi tsarki ta yi jini na uku ta yi tsarki a lokacin idan ta yi jini na uku to kuma lokaci shine ƙarshen watan iddata ina fatan kun fahimci wannan karatun ko wallahu ta'ala alam Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sai kuma abin da ya shafi mas'ala anan kuma ƙarƙashin wannan ayar al-imam at-tabari alaihi rahmatullahi ta'ala ya kawo wannan zancen shine abin da ya shafi baiwa wadda ba diya ba idan mijinta ya sake ta ita menene iddarta Allah ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ana dan can diya ce wadda ba baiwa ba suka ce baiwa iddarta shi da za ta yi jini guda biyu sabanin saboda darajarta tana nisful hurrati ita kamar matsayin demi ce ta diya kamila ina ba ta kun fahimta rabi ce to tunda matsayin ta bai kenan waccan ba to hukuncin ba dai bane sai ya zaman to ita za ta yi idda ne jini guda biyu kuma in za a sake ta sake biyu ake mata ba uku ba kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha ta yi ishara akan wannan sai wata mas'ala da malamai suka tattauna a nan har yau shine mas'alar idda me ake nufi da idda tunda Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in to wannan yatarabbaskin nan da Allah ya ce su jira shine abin da ake nufi da idda maluman fiqh suka ce ita al'iddatu hiya al-muddatu allati haddadaha ash-shari'u ba'da al-furqati wa yajibu 'ala al-mar'ati al-intizaru fiha biduni ziwajin hatta tanqadi suka ce abin da ake nufi da idda a takaice ma'anar idda da kuke ji ana cewa idda to ma'anar idda shine wani lokaci da shawatan musul ubangiji subhanahu wataala ya kebance shi wa matar da aka rabu da ita bayan rabuwa sannan kuma ya zan wajibi cilas da duk matar da mijinta ya rabu da ita ta jira kar ta yi aure sai lokacin idan ya ida wannan musulunci ya kebance mata ina fata kun fahimta wannan shine ma'anar matar ma'anar idda shine lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya kebance ya fidda shi wa matan da aka rabu da su to wannan idan yana faruwa ne ko yana farawa lokacin daga bayan rabuwa daga lokacin da aka rabu ita bayan wannan rabuwar har zuwa lokacin da shi musulunci ya fitar da wani zazzamin za ta yi ta jira Allah ce ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru sai malamai suka ce to menene hikimar yin idda Allah ya ce ai idda ubangiji subhanahu wataala bai taba yin wani abu ba face akwai hikima a ciki ba alimaha man alima wa jahilaha man jahila ko ya zamanto ka gano wannan abun ko ya zamanto ka jahilci wannan abun amma duk abun da Allah zai yi a cikin halittunsa wallahi idan ka tsaya kan na tuka kwantar da hankali to akwai hikima mai girman gaske a cikin al'amari jama'a mun fahimta halittar dan annabi Adam akwai hikima baki da Allah ya maka akwai hikima ido da Allah ya maka akwai hikima a ciki hannu da Allah ya maka akwai hikima a ciki ciki da Allah ya maka akwai ni'ima da Allah ya maka wannan appareil respiratoire akwai ni'ima a ciki duk wani abu da kaga wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidun cikin komai a rayuwa akwai abin da ke nuna cewa ubangiji subhanahu wataala guda ne wannan shine hikimar rabbaniya to masu suka ce menene hikimar yin fatan ya idda ko menene hikimar da Allah ya shar'antawa al'ummar annabi su yi idda menene hikimar a cikin wannan daga nafa abu na fara suka ce al-ilmu bi bara'atir rahim ta hanyar yin idda ne mace take ita gano cewa a cikin ta babu komai ma'ana ba dan da a ciki kun bayyana domin idan aka sake ta babu tabbacin cewa akwai da ko ba dan da to kuma kaga idan ta tafi ta je ta yi aure bayan an rabu da ita wani mijin ya aure ta ya kwanta da ita kaga ruwan mutum biyu sun hadu kuma za a ta kuɗa mi dangantaka ba za a iya gane dan waye ba cikin wa'annan mazajin guda biyu ko to shi yasa musulunci sai ya shar'anta yin watan yin idda domin ubangiji subhanahu wataala dan ya kiyaye al'ansab dangantaka wani dan wani ne jikan wani ne ko da ta rabu da wani daman tada da cikin sa kuma bata aure wani ba sai bayan ta haihe sa ko kun fahimta idan da haka wani dan wani ne amma idan ta rabu da mijinta kuma ta je ta yi wani aure ba ta yi idda ba to kaga idan Allah ya kaddara a cikin cikinta akwai dan wancan da suka rabu kuma wannan yazo ya kwanta da ita to kaga babakan an taba yin kenan ko sai a rasa gane cewa dan waye sai ka zo ka tarki dan da ba naka ba kai mun dan da ba naka ba suna ka rene zaka ka biya masa kudin makaranta ka biya masa kai masa komai alhali kuma ba dan ba naka bane to dan Allah ya kiyaye abin da ya shahi dangantaka sai Allah ya sanya idda ko kun fahimci wannan hikimar wannan ɗaya daga ciki kenan ko kuma akwai hikima a cikin wannan abin abu na biyu shine ta'zimu khatr az-ziwaj ubangiji na girmama hadarin aure cewa aure abu ne wanda yake da hadari gaske aure abu ne wanda yake da hadari kwarai da gaske akwai bukatuwar a tsaya a kwantar da hankali a lura a natsu a maida hankali wa shari'ar Allah subhanahu wataala kada a je a zauna ana rayuwa kamar tawa ta dabbobi kaga su yanzu cikin dabbobi ba sa da ansabu ba san nasabi ba dangantaka tunda zaka ga cikin dabba ne za ta kunki akuya za ta haihuwar
za ta haihi dan bunsuru kuma yazo ya barbaranta ya ta dauki ciki ko kun fahimta amma sai Allah ya tsare wannan a cikin al'umma wannan kima ce da daraja da Allah ya muna kuma ba a samun zuriya mu sai ta hanyar mi ta hanyar aure ake samun zuriya ta zamanto zuriya nagartatta ko kun fahimta to tunda haka ne akwai buƙatuwar Allah ya girmama wannan al'amarin sai shi Allah ya girmama haraka ta aure sannan kuma Allah subhanahu wataala watan dafa qadrahu Allah ya kare mutuncin aure wannan akwai kariyar mutuncin aure a cikin idda kamar babu karbu da mace yau kuma wani yazo yana bibiyar ta ko ya kwanta ko ya aure ta kaga wannan kamar ba kimanta aure ba ko ba kimanta aure ba sannan kuma a cikin hikimar yin ita idda akwai izharu sharfihi ana nuna maka cewa ashe auren da idda daukaka ce shi yin auren daukaka ce daraja ce ko kun fahimta yin auren menene sharafin ne daukaka ce sannan kuma ita yin ita kanta idda wa mace shi kansa daukaka ce gare ta domin ta yi respecting ta bi kaidori na addinin musulunci abu na uku inji malami suka ce daga cikin hikimar yin shar'anta yin idda shine tatwilu zaman ay zamanin raj'a almutallaq la'allahu yarji akwai buƙatuwar a tsawaita ko an tsawaita lokacin idda ne da aka ce za ta yi jini guda uku ta wataƙila shi mijin da ya rabu da ita wataƙila yayi nadama yaji nadamar rabuwa da matarsa sai ya maido ta to kaga in babu idda in ka rabu da matarka yau wani zai yi kwamu shi ta yi gaba da ita ya aure ta kuma akwai dan sauran soyayya tsakanin son ta wataƙila ta dan bata ma da rai ne kai ka sake ta kuma wataƙila ita ma tana son ka kuma ka sake ta to kaga idan aka sa lokacin har jini guda uku wanda malamin su ta tauna to a iya wannan lokaci ne za a ce ta ida iddarta za mu zo akan wannan mas'alar to kaga kenan idan aka bada dogon lokaci kaga zaka samu damar ka tsaya kai tunani in matan sayyinkin ka ne ya hau zaka sauko kai tunanin cewa yanzu har aure tsare gare shi akwai dole akwai akwati akwai wacece ga kudin kaza ga abu kadan awariya sun haka su tashin hankali ne wacece sai kai lissahi kana tsu da kyau sai gano ashe yanzu yin sabon aure gwara ka maido matarka sai ka maido ta sai a ci gaba da zaman ko kaga an sauke maka al'amarin ko Allah subhanahu wataala ya sanya mu wani lafiya abu na hudu ga cikin hikimar yin sanya shar'anta yin idda shine watan qada'u haqqu zawj kamar akwai ranka haƙin miji akwai kamar tana rankon wani haƙi ne na miji wanda yake akan ta sannan kuma ana nuna mata abin nan yake da suna abin da ya shahi kamar alamun girman shi mijin musamman wadda mijin ta ya rasu to sai aka sanya mata iddarta sai ta dan ƙaru sai ta yi wata hudu da kwana goma to kaga a cikin wannan za ta gano cewa ashe na ware na kokari ka san wallahi alazim mala isma'il matarka ba ta gane kana kokari sai in ka dan gusa sai gane ashe kana wahala in ka barta da sharikin gida ta hira sadi dai ka barta ta yi ce wani ta kai ka ashe haka maza suke wahalan nan kuma za ka je ka kawo ta koshe ta tsuke ta batare bai mata ba amma idan ka gusa to za ta ganin alkharranka ashe kana kokari da yawa to musamman ma a ce mutun ya mutu ya ga ce mutun ya mutu kuma sai ga koyi da shi kwanan ma inda an yi zaman kirki wala tansa wal fadala bainakum ko to ba ta yana da wuya ta saurin mantawa za ta dade ta ganin ga irin abun in zaka shigo da leda yanzu kuma ga ta leda ta dan gagara sai ta zadi ba ta saka ji ba amma kuma da kullun sai an kana mun biya a gida yanzu kuma gashi nan ta zauna kuma ba ado ba komi kaga kamar annabi ta cewa ashe kai kana da muhimmanci ne a rayuwa ko kun fahimta abu na ƙarshe in ji malamai da suke cikin hikima ta shar'anta yin idda shine abin da ya shafi ana rezervin haƙin miji ne ana kamar iyakance ana taskance haƙin miji ne da kuma maslahar ita matar domin wala Allah ya zamanto sanda take maka ya hinaka kuma wannan shi aka fi so a zamantakewar rayuwar aure an fi son matarka ta fi son ka tafi ka son ta ya zamanto sanda kake mata nata ya dara naka idan aka shiga cikin jarabawar son da kake yi mata ya zarce wanda take maka na rantse da Allah za ka wahala a rayuwa ko kun fahimci karatun duk wanda ya kuskura son da yake wa matarsa ya zarce nata ma'ana ita tafi son ka a samu yake da suna limit kin soyayya take maka nata ya dara naka in tana son ka katirben san kursan to kai kuma ka dan yo kas irin san kan tursa dai in ka zo ta kahuso ta sama da haka to sai ka zaman to bawanta na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin wannan la tulhikum amwalukum wala auladukum saboda faranta mata dai zaka yi bata wa Allah ko kun fahimta to amma idan kuma tafi son ka to kuma zaka fi dan samun kyautatawa ko kun fahimta in ya zaman to kai ke so ba a son ka to malam ka shiga jarrabawa na daga cikin hadarin zamantakewar rayuwar aure Allah ya jarrabe ka ko ka jarrabi kanka da zama da matar da take kake so ita ba ta son ka duk wanda aka jarraba da wannan to malam kai ku taye shi jana'iza dan zuciyarsa ba ta tace ko kun gane kamar shi tuntuni ya mutu bai sani ba yana ta yin cikin al'umma ba abinda za ya yi ta gafarin sa shi yasa kuskure ne ka aure mace da ba ta son ka wanda yake ce malam shi ku a mafulki ga mace ba ta son shi ce wallahi ga adabinta kuma wa hukalahu suna da gaskiya saboda shi Allah ya sanya injin sarrafa zamantakewar auren shine soyayya waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma idan aka rasa mawadda wa rahma ka shiga tara in ya zamanto kai ke so ba ta son ka to ka shiga uku Allah ya kare mu da son wanda baya son mu Allah kakka jarrabe mu da son wanda ba sa son mu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu to da haka akwai maslahar ita matar a ciki ta hanyar da kamar a dinga laman fasa da ita wannan ya aura wannan ya auka kamar akwai ba maslaha a ciki amma a ce ta zauna karkashin namiji guda wanda mallakin shi ne to ai ita kanta daukaka ce gare ta ko kun fahimta duk da suna cewa wai suna wani karatu wai suna cewa wai zawarci mabudin ilimi nace zawarci mabudin wahala zawarci mabudin wahala ai mun taba lecture akan wannan tuni kuka ce zawarci mun taba zanu kusan illolin zawarci wanda sun fi 50 malam illar zawarci sun fi 50 a cikin al'umma Allah ya sauke sannan kuma akwai kiyaye haƙin dan da aka samu in akwai diya tsakanin su so tari idan mace aka rubu da ita ta bar gidan da ayya to in ba Allah ya biye da kake kokari malam biye da kake kokari a gidanka to yana da wuya wanda ke cikin gidan ta iya kula da shi wasu za ta kula da su wanda abu ne racin tabi'a ta shi da wannan a rayuwa duk wanda ya kusa saki matarsa ta suna da yaro ya bar yaron to in ba Allah ya gyara ba yaron zai tagayyara a gidan sannan kuma daga cikin binciken da aka yi cewa mafiya yawan yara da suke shaye-shaye da kwaya da lalacewa irin su shiga karuwanci wasu daga ciki malam ta dalilin an rabu da uwayensu ne ba su a gida wannan daga cikin abin da ke taimakawa wajen tabarbarewa tarbiyyar yaro ya zamanto babu urusa a cikin gidan dukkanin rubutun da malaman tarbiyya suka yi ba su taba kawo cewa uwar miji ba matar miji za ta iya kula da ɗanɗan miji ba za ta iya ba shi tarbiyya ba su taba wannan zancen ba abinda ake zance cewa uwarsa ta haife sa ko kun fahimci karatun daga tarbiyyantar da yaro in ba uwarsa ba ce to abu ne wanda Allah ya taimaka amma yana da wuya cikin mace ɗari malam da kirka sa iya samun mace cikin mace ɗari da kirka iya samun mace biyar da za ta iya kula da tarbiyyar ɗiyar mijinta wanda ba ta haife su ba wallahi yana da wuya za a dinga nuna maka in akwai ka ta nuna maka salaman salama ta zama muslimatin mu'minatin za ta zama tuwon wa'atan qanitatin ta'ibatin amma kana hita sai dai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kuma irin wannan da dama sun rayu amma a ƙarshe ubangiji sai namu cewa shi Allah shi ne ke yi ba su ke yi ba sai ya zama to ɗan da take tattali nata take son ya zama to wani abu sai Allah ya mera shi ba kowa ba wancan da aka so bai zama ba komi ba kuma sai Allah daga darajarsa shi da mu al'amarin ai na waye na Allah ne kuma rashin sanin imani rashin sanin waye Allah da rashin sanin shari'a shi ke sanya mata suna wannan ba kya tunanin ke ƴar uwa da kike kuntata ma dan wata a gida kike iya rasuwa ki bar ɗanki ki ma kuntata masa ko kun bai ci karatu ai al'amarin na Allah tunda ba kike da rayuwar ki ba ita an rabu da ita ta bar gidan kina kuntata ma ɗanki to ke amunji ba a rabuwa da ke to ai akwai mutuwa kin mutu ki bar yaran ko dan ba da su zaki dafi ba dan ko sun ba su yarda su ma su bi ki wallahi ba su yarda su bi ki to kinga kin bar su kenan kuma a hannunwa haka wasu ba zai zauna ba shi kade ba tare da mata ba ko dole sai ya mi sai ya yi aure to kuma ya halin su za su kasance bayan rayuwa shi kuma ka'ida ta shari'a ce kamatu dinu to dani abinda ka shuka shi zaka girba daga muna nasiha wa mata su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya kaddara ba aburki da zaman ki a cikin gida ki ji tsoron Allah kake kunta ta mu diye miji kuma balma na daga cikin hanyar samun soyayyar mijinki, inji malaman zamantakewa, ki zamanto mai kula da ƴaƴansa koda ba kike haye su ba, wannan zai sanya mijin ya je na mi yana son ki. Allah subhanahu wataala ya taimake mu. Abu na gaba inji malaman suka ce shine kuma alqiyamu bihaqqillahi, yin idda na wani haƙƙi ne da Allah ya dora mata, da haka tsayuwa ne da haƙƙin Allah subhanahu wataala. Wannan shine abin da ya shafi hikima cikin yin idda. To sai abin da ya shafi hukuncin idda, meye ne hukuncin idda a musulunci? Malai suka ce ita idda wajibatun alal mar'a, wajibi ne. Idan aka ce alwajib huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikahu, awun da in kai za a baka lada, idan kuma kai za a rubuta maka zunubi. Ashe duk matar da mijin ta rabu da ita tayi idda, to lada Allah zai bata. Kuma duk matar da mijin ta rabu da ita ta kin yin idda, kuma za a rubuta mata miye? Za a rubuta mata zunubi. Qur'ani ya nuna wannan, sannan kuma hadisan annabi sun nuna wannan, kuma malumai na duk duniya sun taru akan wujubul idda. To sai wani abu, wata mas'ala anan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Abin da malai suka tattauna anan, to a ƙarƙashin wannan ayar shin namiji zai yi idda? Mun ba shi tambayar har maza ma suna yin idda? Malai suka ce namiji baya idda illa li wujudi mani'in yamna'uhu, sai in an samu abin da zai sanya ya hana shi. Abin da ke hana namiji ya yi aure bayan ya rubuta mata sabu guda biyu ne. Abubuwa guda biyu ke hana namiji ya yi aure kai tsaye in ya rabu da matarsa, saɓanin mace sai ta yi idda. Kenan wani sufurin kimin wata idda ce, amma ba a kiran wannan abun idda. Abu na fari shine yana son ya auri ƙaunar wadda ya rabu da ita. Ko kuma bai ce zan can? Domin a musulunci wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma salafa, ko illa ma qad salafa, haramun ne ka halatta tsakanin ya da ƙauna. Ashe a musulunci za ka iya rabuwa da ƙauna, kuma ka ga yadda ka ce kana son da. To in ba ta yi da idda ba, to ba za ka iya auren ita yayar ba ko ƙaunar? Ko kun bai ji karantun? Ɗaya kenan. Na'am? Mun bai ji wannan zancen? Idan mutum ya rabu da mace, sai ya ga yayarta ko ƙaunarta, to bai da damar ya aure ta in ba waccan ta yi da idda ba. In ta yi da idda, kuma musulunci ya ba shi dama. Abin da yake haramun shine ya hada su daki gida guda a matsayin matarsa, haramun ne. Amma dan ya rabu da kauna sai ya auro yaya, wannan babu layi a cikin musulunci. Abu na gaba inji malumai shine ya zama tushe da mace guda hudu ya kubule gida, sai ya fidda daya, ya zama to saki daya ne mata, talaqur raj'i kenan, za su iya dawowa. To suka ce yanzu nan sai ya iya jira, sai ya jira kada ya ga gawan yin aure, ya dan jira har idda ta har ta ida idda, in bai mirta ba to kuma yana da damar ya aure ta. Amma kuma kaga in saboda har yanzu tana karkashin mi igiyar, tana karkashin zama matarsa, ko kun fahimta? Da Allah ce wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna, ashe kaga tana nan har yanzu a matsayin matarsa, tuna saki ɗaya ne ko biyu, to har yanzu akwai komai tsakanin su, ko to ba zai yi saurin aure ba sai in ta abun nan, idan ta ida idda ta bai mirta ba to kuma wannan lokacin sai ya je yayi auren sa. Wallahu ta'ala a'lam. Magana ta gaba karkashin wannan ayar, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, ai na ga muku duk fiqihun ayar muka zo iya gurguru zamu iya fiddo shi da ikon Allah subhanahu wataala. Suka ce to wace hali ne suwaye matan da suke yin idda? Na farin matan suke yin idda akan abun da ya shafi bangare na jini, wanda su jini za su yi mace ce kusan guda shida a rayuwa, mace shida su idda su jini ne gaba daya, iddar mata guda shida jini ne. Mace ta farin shine al-mutallaqa ba'da ad-dukhul, matar da mijinta ya kwanta aure da ita sai ya rabu da ita, to in za ta yi idda za ta yi thalathata quru, jini guda nawa? Jini guda uku. Sai kuma na biyu ta ce al-mukhtali'a, wadda suka yi khul'i. Khul'i shine mace ta ba miji kuɗi sadakinsa, ta maido masa kuɗinsa akan ya rabu da ita. To suka ce ita ma za ta yi idda, amma iddata watan jini ɗaya za ta yi jini guda ɗaya, amma fi ƙaulin maluman fiqihu haka suka faɗa. Sai kuma al-mula'ana, wasu kai tsinanniya ita da mijinta, wasu kai tsinuwa, wadda Allah ya ka cikin suratul, wace sura ce? Ina aran momi? Suratul Nur. A Nur Allah ya kawo zancen ko? Wal khabisatu an ghadiba Allahu alaiha in kana. To wannan mula'ana kin ai tsinuwa, mace ta tsine mijinta ya tsine mata, to wannan kaga saki ne, shi ko ba dole sai an ce an sako ba, an rubuta ita, to zaka za ta yi idda. Sannan kuma idda suka ce shi ma irin yadda za ta yi jini guda uku ne, a mafi kauli rajihi. Sai ta hudu ita ce wadda shubha ta sa wani ya kunta da ita. Misali, mijinta ƴan tawaye ne ko kuma su ƴan tawaye ne matan, sai wahami ya kama mazan, sai misalin a ce mata mu dauki misalin mu dauki maza ne, maza da Hassan ne da Husaini, sai ta kasa gane cikin su wane ne, wanne ne mijinta, ita mijinta Hassan ne, sai Husaini ya kwanta da ita. Kaga yanzu ana kiranta mudi'a bi shubha, shubha ta shiga a ciki. To tunda mijin da ba nata ba ya kwanta da ita, ita ma za ta yi watan za ta dan jira kafin ta dawo hannun wancan mijin nata, sai ta yi jini. Sai kuma wanda aka yi zina da ita, matar da ta yi zina, mazinaciya, to ita miye iddata? Wasu ka ce malami sun yi sabani a kanta, wasu ka ce ba ta da idda, wasu ka ce za ta yi wata uku ne, jini uku kenan, wasu ka ce za ta yi haila guda ɗaya, wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullahi ta'ala ya ɗauki zancen cewa jini guda ɗaya za ta yi kawai, wanda shine abin da ya tafi akan sa wallahu ta'ala alam. Sai ta shidda, ita ce wadda watan ta rabu da mijinta saboda dalilin ta musulunta, shi ya zauna a cikin kafirci. To tunda babu aure tsakanin musulmi da kafira, idan ka musulunta, idan mutum yana zaune da matarsa, misali a ce shi arne ne ita musulunta, to kuma musulunci ya haramta aure tsakanin su, babu aure tsakanin musulmi da kafira. To yanzu tunda shi ya asarra ala kufrihi, ya zauna cikin kafircin sa, to nan kuma za ta yi idda ne, istibra'i za ta yi jini guda ɗaya, inji mafi kaulin rinjayen malumai, wallahu ta'ala alam. Wannan su ne mata guda shidda da suke yin idda ta hanyar jini. To sai kuma idda ta hanyar haihuwa, su ne matan da aka saka suna da juna biyu. Idan mutum ya yi dagangancin sakin matarsa da juna biyu, to idda ta shi ne za ta haihi abin da ke cikin cikinta. Saki ɗaya ne ko biyu ko uku, iddata shi ne za ta haihe abin da ke cikinta. Ko da ko mijinta yana raye ko ya mutu, idan mutum ya saki da matarsa, idan mutum ya rasu ya bar mace da ciki, ku rike da kyau, mutum ya rasu ya bar matarsa da juna biyu, to idda wanda mijinta ya mutu da wata huɗu ne da kwana goma, to yanzu ita ba zancen wata huɗu da kwana goma ake ba, wazancen ta haihe abin da ke cikinta. Da Allah ya ce wa ulatul ahmal ajaluhunna an yada'na hamaluhunna, shine iddasu. To sai matar suke idda ta hanyar watanni, ilgon wata matar suke idda ta hanyar watanni, wayancan jini suke yi, wayannan kuma haihuwar abin da ke cikin cikin su. Sai wayannan sinfi na ƙarshe shine ta hanyar watanni. Mace ta farin ita ce matar da aka saka tana yariya ƙarama ba ta haila. Idan mutum ya auri mace bata kai haila ba, tana ƙaramin yariya, bata kai haila ba, kuma ya kwaikwanciyar aure da ita, in ya rabu da ita, iddata za ta yi wata miye? Za ta yi wata uku ne. Wallahi ya isna minal mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur. Allah ya ce wata uku za su yi, daka za ta yi wata uku. Da haka tsohuwar da ta kai ƙarshe ba ta jini yanzu, tsuha ya sanya jinin hailan ya ɗauke mata, to shikenan in aka rabu da ita, ita ma za ta yi miye? Za ta yi wata uku ne. Haka matar da wani rashin lafiya ya sanya bata jinin haila kwata-kwata, aka yi majuye mata mara kuma kamancin wannan ya zamanto jini baya tuɗa a kanta, bata jini. To ita ma idan mijinta ya rabu da ita tunda bata jini, to me za ta yi? Za ta yi wata uku ne. Ku kun fahimci karatun? Wannan mace ta farin kenan. Sai mace ta biyu shine al-mutallaqa al-murtaba, wadda ita jinin ya ɗauke, tana jini amma sai jini ya ɗauke mata, kuma babu wani dalili, kawai haka sai jini ya ɗauke. Ba an zo likita, an auna, an yi eko, an yi wacece, duk an yi, babu ciki. Ko kun fahimta? Sannan kuma bata kai shekarun da za a ce jini ya ɗauke mata ba, dama tana haila, amma yanzu kuma sai kawai kai tsaye bi ghairi sababin sai jini ya ɗauke mata. To in aka rabu da ita a wannan halin, za ta ƙilgon wata uku ne za ta yi ita ma. Za ta yi wata nawa? Afwan, iddatuha tis'ata ashhur, inji malumai. Za ta yi wata tara tana jira, saboda kirdadon ku ya zama tuku a ku ciki. In ta yi wata tara, to ta yi da iddata, da za ta jira wannan aiki. Duk yadda zuwa da suka yi, to sai dai su haƙura, sai dai su haƙura, sai ta yi wata tara. Ko kun fahimta? Zawarin sai dai su haƙura, sai ta yi, saboda mi? Mushkilar ta ita ba ta jini. To kuma yanzu an rubuta a magana suna, kuma babu wani dalili. Ba ta da ciki, to yanzu za a jira ta yi wata tara. Kenan in an ta yi wata tara ba ta haihu ba, to sai a ce mi idda ta ta'ida wannan shine abin da malami suka tafi akai wallahu ta'ala alam sai mace ta uku ita ce al mustahada wanda aka rubuta ita amma kuma tana da matsala ta jinin rashin lafiya istihaba kenan wanda jini yake sauko mata kode yaushe to wannan suka ce ta da hali guda biyu in aka rubuta ita halin farko ta zauna ta natsu ta darje ta iya bambanta jinin rashin lafiya da jinin haila in ta iya gano jinin haila ai mun yi karatun cewa ga yadda ake gane jinin haila ko cikin abu guda hudu muka ce ko launi ko mi ko iskan abun ko kuma mi ko kabarin sa ko kuma mi shine launi ai abu guda hudu na faɗa mun taba karatun anan fa mun nan muka yi karatun kenan ba ku note ko ya kamata ku dinga note Allah ya sa mu wani lafiya da haka launi ne ko abun da ya shafi launi ko abun da shi kalmar ke da iskan ko iskan abun ko kuma kanshin abun iskan abun ko kuma ya zama da kabri sannan kuma wancan muka ce yana sandarewa gudan baya sandarewa shine a tajmid wancan guda yana sandarewa guda baya sandarewa to idan ta iya ganewa to sai ta lura jinin take ciki wanne jini ne in jinin haila ne zata kidan zata jira ta jini guda uku bayan wannan to idan bata iya kuma bambanta jinin tsakanin jinin bata iya bambanta su suka ce abin zata idda to haslatu ashhur zata wata uku ne tana idda iddar ta wata uku ne tana bata iya bambantawa to sai ta hudu wanda take kuma idda ta hanyar watanni ita ce almutawaffa anha zawjuha wanda mijinta ya rasu ya barta to ita iddata wata hudu ne da kwana wata hudu da kwana goma wannan shi abin da malamai suka faɗa amma banda matar da mijinta ya mutu ya barta da juna biyu idan mutun ya rasu ya bar matarsa da juna biyu ko da ta yi wata hudu da kwana goma to ba a itibarin cewa ta yi da idda sai ta haihi abin da ke cikinta ko kun fahimci karatun ko wannan shi abin da malamai suka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sai kuma abana na ƙarshe ita ce matar da babu idda a kanta akwai matar da ma in aka rubuta ita ba ta idda in aka rubuta ita yau ana yi daura mata aure akwai matar da yau in ka rubuta ita kai da gangancin rabuwa da ita yau to wani zai dan ka canji ne sai su daidaita aran ma sai a kai mai ita a yau ita ce matar da aka aura ba ku kwanta aure da ita ba matar ka ce an daura aure amma kuma ba ku kebance ba ba kai kwanciyar aure da ita ba a cikin mumtahina ce ko mukisu ba ta ke cewa idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha babu wata basu da iddas ita wannan matar ba ta da idda ko kun baci karatun ko wallahi ta amma kuma idan ka rasu ba ka rubu da ita ba idan ka muta da gado a kanka Allah subhanahu wataala ya datar da mu to sai mas'ala ta kusan wanda za mu kusan likewa a kai shine mas'alar abin da ya shahi to mun ji mata masu idda to idda ne wacce take kamata ta idda idan aka rubuta ita tunda Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in to a ina ne za ta zauna jamhuri kimal suka ce al mu'tadda min talaqin aw fasin ta'taddu fi maskani zawjiyya a gidanta na aure na za ta zauna idan ka rabu da matarka la kaddara Allah ba da abin ba da abin ba sai mutun ya rabu da iyalinsa to in za ta yi idda ne a gidan da suka zamanta kewar aure ne in haya ne ma to aka rabu kallahu za ka ci gaba da biyan kudin haya sai lokacin da idda ta kare ko kuma ci karatu wannan abun wajibi ne fa Allah ce askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum kusan haka ubangiji subhanahu wataala ya faɗa ina fatar mun fahimta wannan wajibi ne alaiha bi tariqi ta'abbud kuma ita ma wajibi ne ta zauna a gidan ta zauna kar ta fita kaga yanzu abinda mata suke yi da maza suke yi kuskure ne sabon Allah muke yi kaga mutun ya rabu da matarsa yau ta kwashi kayanta wallahi alazim sabon Allah ne duk wanda ya rabu da matarsa a yau yace ta kwashi kayanta ya saba ma Allah subhanahu wataala Allah ce la takhrujuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayyatina لفاحشه مبينه ستي وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امره اي الله ba banza ba yace su zauna su yi idda da haka wajibi ne in mutun ya rabu da matarsa to ya barta a cikin gidanta zauna ta yi idda ko kun baci karatun ko ita kuma katta ce ba za ta yi idda anan ba katta ce katta kuskura ta ce ba za ta yi idda ba Allahumma sai in ta zo da wani abu na alfahasha tana kawo maza a cikin gidan ko kuma tana wasu abubuwan da ba su dace ba to kuma sai mira ta gidan mahaifanta wanda shine abin da yake mafi a'ala wallahu ta'ala alam to tambaya anan idan mace ta tsaya idda a gidan mijinta to ya halatta ta dinga hita ko sai za ta bi shi wannan mas'ala ce da malamai suka tattauna ita ma har yau malamai sun rabu akan wannan mas'alar akan kauli guda biyu kauli na farin shine zancen mazhabar abinan Abu Hanifa da kuma al-Imam Shafi suka ce la yajuzu lahal khuruj min maskan idda لا ليلا ولا نهارا لان الرجعيه الزوجيه فعليه القيام بكفايتها فلا تخرج الا باذنه game da matar da mijin ta rabu da ita sakin da ake iya kome saki dai ko biyu ake zance fanan saki daya ko biyu al-imam shafi'i da al-imam abu hanifa suka ce bi halitta gare ta tafi daga cikin gidan da rana ko da dare duk bai halitta ba kuma bai kamata ba ta fita ba tare da yardarsa ba tare da amincewarsa in bai yarda ba katta kuskura ta fita wannan zancen na al-Imam Abu Hanifa ne da shi da Imam Shafi'i amma al-Imam Ahmad ibn Hanbali da al-Imam Malik sai suka ce a yajuzu lahal khuruj naharan liqada'i hawaijha wa talzimu manzalaha bil-layl suka ce za ta iya ta fita ko ba ta tambaye shi ba da rana saboda biyan bukatunta na yau da gobe amma abin da ya shafi da dare suka ce katta kuskura ta fita daga cikin gidan sai dai abin da ya fi rinjaye malam Jabir shine zance al-Imam Shafi'i da al-Imam Abu Hanifa cewa bai halitta da mace mai idda ta fita daga cikin gidan mijinta ba tare da mijinta ya ba ta izinin fita ba al-waqt to kai to Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu a ƙarshe shine matar da ita babu ko matar da sai ta yi wani aure wanda ya mata saki uku shi ma wannan sun tattauna a kanta cewa ita za ta iya fita daga cikin wannan gidan ba tare da ta tambaye shi ba mas'ala ta kashi da so in kawo shine cewa idan mutun ya rabu da matarsa to ciyarwa akan wa take tuna an ce ta zauna ta yi idda a gidan to wa zai ci da ita to kuma to sai mu barta kuma wani sati in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda sai mu dora akan abin da muka tsaya Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu abin da muka tsaya zai mutu gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna muna tawassuli sunayen Allah al-hayyu al-qayyum buqatumu na al-khairi Allah ya biya muna buqatumu na al-khairi Allah ya biya muna akwai ƴan uwa da aka yi abin da muke da suna suke da buƙatar integration kin shiga function public sunan su ya fito cikin pre-selection muna addu'a wa wa'annan bayun Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su dace wanda kuma Allah bai kaddara sunansu a cikin wannan takardun ba Allah ya ba su haƙuri kuma Allah ya zabar musu abin da yake mafi alkhairi ya Allah ka sanya albarka a zurriyar mu ka sanya albarka a karatun mu ka sanya albarka a sana'ar mu ka sanya albarka a dukiyar mu ya Allah ka sanya albarka a rayuwar mu baki daya masu kokari wajen gabatar da su ga wannan karatun ya tafi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya saka kan musu da alkhairi muna wa addu'a da baban mu da ko da yaushe da shi muke karatu malam Ibrahim Abdul Karim Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa lafiya wa subhanahu wa ta'ala ya kara mana ire-iren su a cikin mu baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa rayuwa albarka fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.